Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyan ranar Talata 12 ga watan Yuni shekarar 2018 akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Hafsat Muhammad. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwarin aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa. Tashin hankalin da kungiyar Taliban ke yi a Afghanistan ya mamaye wata gundumar kasar, yayin da Afghanistan din yayin da kuma yake yin barazana ga wata yankin.
To bayan kun gama jin labaran, za ku ji fashin baki da masana wani masani yayi a kan taron koli da shugabannin Amurka da na Koriya ta Arewa ke gudanarwa a Singapore. Da yake yau ne ranar yaki da bautar da kananan yara wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakar da al'umma akan wannan lamari. Kungiyoyin kare haƙƙin kananan yara a jamhuriyar Niger sun gargaɗi gwamnatin kasar da ta ƙara ƙaimi a wannan yaki.
Akwai minister na justice, minister na kwadago, minister na yara da sauran minister duka, ko ne yana nashi kokari amma kokarin bai isa, tunda in ba zuwa ake tare ba ana gaggama ƙaimi. Kina abu akwai sauran shi.
Muna kuma dauke da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan sabuwar ranar demokradiyyar kasar da shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana yau ranar 12 ga watan Yuni, kuma ta zama ranar hutu ga kasar daga sabuwar shekara. Safinatu Salisu Dangi kuma na tafi da shirinta na noma tushen arziki. Sai kuma ra'ayoyi da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwarin aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa ya kuma samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin Koriya. A yarjejeniyar da ya sanya wa hannu yau Talata, Kim ya jaddada niyyarsa ta raba yankin Koriya da makaman nukiliya, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ba Koriya ta Arewa tabbacin tsaro.
Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open. But peace is always.
Yau ta kasance ranar da aka fara daukar wannan mawuyacin mataki, kuma idanunmu a bude suke. Sai dai a koda yaushe ya dace a tashi tsaye domin ganin an samu zaman lafiya, musamman akan wannan batun. Ya kamata a ce an dauki wannan matakin shekaru da dama da suka shige. Ya kamata an warware matsalar da dadewa, amma yanzu zamu warware ta. Tun farko dai shugabannin kasashen biyu sun yi alƙawarin yin aiki tare domin wanzar da zaman lafiya a yankin Koriya da kuma kulla sabuwar dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa da kuma dawo da gawarwakin fursunonin yaƙi da sojojin da suka bace a lokacin yaƙi. Bangarorin biyu sun kuma yi alƙawarin ci gaba da tattaunawa. Kim ya ce canjin yana nan zuwa.
We had a historic meeting and decided to leave the past behind, and we are about to sign a historic document.
Mun yi ganawa ta tarihi kuma muna kan hanyar mu ta mancewa da abin da ya faru a baya. Muna dabda sa hannu a wannan yarjejeniya ta tarihi. Duniya za ta ga bambancin canji. Shugaba Trump da kuma Kim sun gode wa juna da ganawar. Trump ya kuma ce babu shakka zai gayyaci Kim zuwa fadar White House. A halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen yankin Asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da ganawar ta tarihi da aka yi yau Talata tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Singapore. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, wanda matakan da ya dauka na diplomasiya suka share fagen taron kolin Trump da Kim a Singapore, ya bayyana begen ganin an raba yankin Koriya da makaman nukiliya baki daya kuma a sami zaman lafiya a yankin, yayin da ya bayyana cewa bai iya barci ba a daren jajibirin ganawar. A Beijing, ministan harkokin kasashen ƙetare Wang Yi ya shedawa manema labarai cewa China na a begin ganin tattaunawar Amurka da Koriya ta Arewa ta kai ga kullar yarjejeniya a wanzar da zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen yakin a Koriya. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya shaida wa manema labarai yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikin sa na ƙasar Malaysia da ke ziyarar aiki Mahathir Muhammad cewa Koriya ta Arewa za ta shiga wani sabon babi da kyakkyawar makoma idan ta yi abin da ya kamata a cikin rubutacciyar sanarwar da ya bayar bayan sa'o'i da taron manema labarai. Prime Minister Abe ya ce alƙawarin da Pyongyang ta yi na warware makaman nuclear mataki ne na farko da neman mai ma'ana na warware matsalar. Mataimakin ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Russia kuma Sergey Rybkov ya ce Moscow a shirye take ta taimaka wajen aiwatar da yarjejeniyar bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na TASS. Tashin hankali da kungiyar Taliban ke yi a Afghanistan ya mamaye wata gundumar kasar yayin da yake kuma yin barazana ga wata yau Talata bayan fara aiwatar da umarnin tsagaita wuta da gwamnati ta yi. Jami'ai sun tabbatar da harin da ƴan ta'adda suka kai a safiyar yau a yankin arewacin Kohistan da ke gundumar Faryab ya kashe akalla dakarun Afghanistan 12 da kuma raunata waɗansu 13 kafin kungiyar Taliban ta mamaye gundumar. Kakakin gwamnatin lardin ya gaya wa sashen Afghanistan na VOA cewa dakarun Afghanistan sun janye daga Kohistan domin kauce wa jikkatar fararen hula. Jami'an tsaron cikin gida sun tabbatar da kisan akalla jami'an tsaro 6. Kafar yada labaran Afghanistan ta ba da rahoton cewa gwamnan gundumar na ɗaya daga cikin mutane 26 da suka jikkata a rikicin yayin da aka kashe ɗan ta'adda fiye da 24. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. ‘Yan majalisar dokokin ƙasar Vietnam sun amince da wata sabuwar dokar tsaro ta yanar gizo wanda masu ƙara 'yancin ɗan adam ke cewa zai takura wa 'yancin bayyana ra'ayi. Dokar za ta buƙaci kamfanonin yanar gizo kamar Google da Facebook su sauke duk wani bayanin da hukumomin ke ganin na cin zarafi ne cikin sa'o'i 24. Wato tare da adana bayanan masu amfani da sadarwar kamfanin a Vietnam da kuma bude ofishin a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin kwamisinanci. Daraktar ayyuka na Amnesty International Claire Agar ta fitar da rubutacciyar sanarwa da ke nuna rashin amincewar Amnesty kan dokar. Agar ta ce ɓangaren yanar gizo da mutane ke amfani da shi ɓangare ne da ke ba da mafaka.
Hafsat Muhammad Maina kenan kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun gana a wani taron koli na musamman mai cike da dimbin tarihi a birnin Capella na kasar Singapore. Shugabannin sun kwashe kimanin awa 5 suna ganawa inda suka ayyana sabon dangantaka tsakanin su. To koya masa da ke kallon wannan taron kolin abokin aiki na Usman Ahmad Kabara ya tattauna da El Harun Muhammad masani ne na hulɗan ƙasa da ƙasa da kuma harkokin diplomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna.
To malam muna magana akan wannan sabuwar alakar. Shin me wannan zai iya haifarwa alaka tsakanin ƙasa da ƙasa musamman Amurka da ita Koriya ta Arewa da kuma sauran duniya?
To ita wannan sabon dangantaka da ake ƙoƙarin kullawa tsakanin ƙasar Amerika da ƙasar Koriya ta Arewa tana da tasiri a kan ƙasar Amerika da ita ta ƙasar Koriya da kuma hulɗa tsakanin ƙasashe na duniya da baki ɗaya. Tunanin jama'a da yawa ya tafi a kan cewa za a tara tsakanin Amerika ne da Koriya ta Arewa. Amma ganin yadda ita Koriya ta Arewa yadda ta ƙunta wuraren sarrafa wannan makamashi da ake zarginta da shi, ganin kuma yadda da shi shugaban Amerika ya soke wannan taro daga baya ya yanke shawara yayin wannan taro wannan yana nuna irin canjin da za a iya samu a yadda ake taka siyasar duniya wannan yana nuna cewa tobara da ake hangen Trump yana yi a siyasar duniya wasu suna zargin rashin gogewa ko kuma yana da wata manufa ta boye zai kawo kuma tunanin da ake yi da shi cewa waɗannan mummunan taku da ke gudana tsakanin kafashen guda biyu zai iya haifar da a duniya da baki ɗaya ya nuna ba haka ba ne yanzu za mu sa ido ne mu ga me ye sakamakon wannan taro sakamakon shi ne zai kasance ƙasar Amerika za ta canza taku dangane da ƙasar Koriya ta Arewa wanda da tana ganin kaman ta Arewa tana ganin kaman za ta iya murkushe ta ita kuma Koriya ta Arewa ya sa wannan makamai da take ganin ya ishe ta komai a duniya za ta dawo daga sarrafa shi ko ma ta dawo daga sarrafa shi wannan kuma ya ƙara fito da cewa sauran kasashe a duniya kuma kenan akwai yiwuwar irin mummunan kallon da mummunan takun da Amerika take yi da su zai iya canzawa musamman ganin yadda aka samu canji da Koriya ta Arewa wannan yana daɗa tabbatar da abinda masana ke cewa wato ba ka da tabbataccen makini ko tabbataccen masoyi a siyasa.
To Madalla Al Harun Muhammad ke da masanin wato harkokin diplomasiya da kuma hulɗan ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a hirarsa da Usman Ahmad Kabara. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun kira gwamnati da ta ƙara ƙaimi wurin yaƙi da bautar da yara ƙanana. A yau da duniya take tuna ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta aje ranar 12 ga kowace watan Yuni. Ga dai Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekarar 2002 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga barci akan buƙatar ƙarfafa ayyukan ganar da jama'a illolin ɗabi'ar bautar da yara. Yanzu haka yara miliyan 152 ne ke fama da wannan matsala, dalili kenan da aka karkatar da shagulgular ranar ta bana ga ayyukan wayar da kai akan buƙatar kula da lafiyar yara tare da kare su daga hatsarin da ke da nasaba da dalilan aiki. Malam Muhammadu Musa na shugabancin kungiyar Alten mai yaƙi da bautar da yara a Nijar.
Doka da aka ɗauka ƙasashen duniya duk gaba ɗaya wanda ake kira convention mai lamba 182 ita ce ta kiyaye duka ƙasashen duniya a sa yara bauta cikin aiki, ita ce ta kiyaye yara a sa su cikin harkar lalata, ita ta kiyaye a sa yara cikin irin ayyukan da ke iya gallaza musu jikinsu, kamar dai misali yaro ƙarami a ganshi cikin ramu na neman zinariya kun san da ba ya yi ƙarshe mai kyau ba, kuma da irin abubuwan da doka ta hana kamar sai da ƙwaya ko wani ne duka wannan convention ɗin ita ta ce a kiyaye yara da su.
Ko da yake jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da suka daɗe da yin amanna akan maganar yaƙi da bautar da yara ko kuma sanya yara aikin da ya fi ƙarfin su, alamu na nunin har yanzu da sauran aiki, dalili kenan da ƙungiyoyi irin su Alten suka fara yunkurin ankarar da gwamnatin ƙasar abubuwan da ke faruwa don ganin an bullo da wasu sabbin dubaru.
Mun yi takarrawa da muka fito muka ce ma gwamnati hannunka mai sanda kana aiki bai isa, mun ce a sake duba gyare-gyaren da aka yi duka na minister da yawa ke takwai wanda suke kula da harkar yara, amma abubuwan ana jin kamar ba su yi yadda muke so. Akwai minister na justice, minister na kwadago, minister na yara da sauran minister duka, ko ne yana nashi kokari amma kokarin bai isa tunda in ba zuwa ake tare ba ana gaggama ƙaihi kina abu akwai saura da shi. Kuma ya kamata a sa kuɗi, in aka sa kuɗi in cikin birje ne a huddo su ƙararre da mutane za su gani samu su yi muhalli da shi. Kuma muka ce ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci Niger tana aika masu ilimi suna zuwa suna bincike tunda duka harka in ba san ko yaro nawa suke aiki ba, yaro nawa ne ba su tsaye lakwal ba, yaro nawa ne suka shiga lakwal suka huta, yaro nawa ke cikin matsala ta irin cututtukan da na gaya muku ɗazu, kenan ba a neman magani.
Ƙungiyar Ƙwadago ta Duniya OIT ta sanar cewa nafiyar Afirka ce yake kan gaban yankunan da aka fi bautar da yara a duniya yayin da aka gano cewa daga cikin miliyan 152 na yaran da ke cikin wannan matsala a duniya kashi 70.9 daga cikin su na aiki a fannin noma sai fannin masana'antu dake bautar da kashi 11.9 yayin da kashi 17.2 ke cikin irin wannan hali a ma'aikatun bariki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan ranar demokradiyyar kasar da shugaba Muhammadu Buhari ya dage ta daga 29 ga watan Mayu zuwa ranar 12 ga watan Yuni lamarin da ya haddasa cece-kuce a kasar ga dai Hassan Umar Tambuwal da ra'ayoyin jama'a
A jiya shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya a Najeriya ranar da aka ce marigayi MKO Abeola ya lashe zaben shugaban kasa akan haka niji ra'ayoyin wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya
Sanata Samaila Alhaji Samaila 1000 sai barin to wannan abun da shugaban kasa inda abun da yayi kyau saboda lokacin su shugabannin ba su yaka ba ya mana adalci da ba Abeola da shi wasu wannan makamin to lokacin da Obasanjo bai yi ba Abasa bai yi ba duk sauran ba su yi ba Jonathan ma bai yi ba amma abun da mun farin ciki mun ji dadi ya show har da kafin fara mai abun da ba su wallahi ya show sosai aka mai da lokacin da aka kashe Abiola June 12 aka bayar da democracy day ya show sosai wallahi mun ji dadi ɗan Najeriya
sunan mu shine Alaba daga Ibadan abin da shugaban mu ya yi suna da kyau kowa suna jin dadi don shugabanni da muna yi a Najeriya bai taba yiri wannan ba ya mantuwa da Abiola sabin da aka yi na fariko na Abiola shine sabin fariko abin da aka yi a Nigeria abin da aka yi June 12 Democracy Day suna da tawo ya ba mu sawa kuma shugaban mu Allah ya kare yin woni Allah sai yin woni a miliki don muna so miliki din su muna son su Allah ba mu sa
Ismail Lawal tai muna ji dadi abin da Buhari ya yi saboda kuma an sa rubawa wanda yana da su kuma manta shi ba kuma an ba shi respect me chao yanzu kuma abun da sai yanzu kuma bari yana da chao kuma an kara kuma karufin berebe saboda wandere su ya ranci shi ya tuna da shi kuma ya ce June 12 shine democracy shi abun da muke so kenan
Mukaila to ai mun ji dadi da Allah ya tuna mai me yake damu Najeriya ga baki daya lokacin da muka shiga lokacin mulkin nan talakawa na democracy duk mulkin da muka sama Nigeria ba wanda ya doka cewa kokonuwa shi ya dawa kan cewa June 12 shine ya kamata don shine farko na democracy shine ya budewa kowa ido cewa me ya kamata yi a Nigeria mu fita hannun gwamnati na sojoji mun da yayi ma Allah ya bashi ba zama shugabanin kasa daga kan shi aka samu na farko ya Obasanjo ya samu shugaban kasa amma shi akan nashi akan cirime the rising stone Abiola da shine ya kafa democracy aka sa ceto May 29 shine ya dinga yi democracy day amma duk Nigerian ba su ji dadi ba kuma ba mu takura mai matun da Allah ya kawo mana wanda zai duba ya zo na da sauran jama'a ya ji shawara aka ce abin da ya dace lokacin da ya kamata dinga yi democracy shine June 12 da Abiola ya rezo kuma ba samu ba yayi wahala akan talakawa yayi wahala akan Nigeria mu samu shin gaba to mun gode mai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
Allahu sarki
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu ko karfe 11 ne da minti kusan 19 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon wakilinmu Zahra Din Sani Funtuwa ya tattauna da wani matashin manomin shinkafa da sarrafa ta dake Kaduna. Ga yadda tattaunawar ta su ta kasance.
To jama'a masu sauraro mu barkamu da sake sare da ku a cikin wannan shiri na noma tushen arziki. Noma tushen arziki yau zai tattauna muku ne tare da wani fitaccen manomi na shinkafa wato Alhaji Sadiq Falalu Abubakar. To Alhaji Falalu Sadiq Abubakar an ce kai manomi ne. Me sauraro zai so ya ji irin wannan noma da kake yi?
Mu muna da kamfanin shinkafa ne a nan muna da kamfanin rabafa. To noman da muke yi kuma noman da ya shafi shinkafa ne.
To kamar irin noman shinkafa ku
kuke noma ta ne ko ko kuna siya ne daga manoma kuna sarrafa ta?
Muna siya daga manoma, mu ma muna yin noman ta kuma muna ba wa manoma kayan aiki da za su yi noman. Sai mu siya duk muna yi ba wanda ba ma yi.
To kamar ita gonar ta ku da kuke noma za ta kai hektar nawa?
Yanzu al misali a Kaduna dai mu nan ba mu samu manoman da muke yin noman sosai da su ba, amma misali a su Niger, a su Kebbi muna yin noma har hektar 100 zuwa sama. A Kebbi muna yin kusan hektar 100 da wani abu, a Niger ma muna yin kusan adadin haka.
To kamfani ne kuke da haɗin gwiwa da al'umma koko ku? Ku kai musamman kake yin wannan noma?
Ne kamfani ni kaina ina yin noma a kada, amma noman da nake yi bai kai adadin abinda mu kamfanin shinkafan muke amfani da ba. Saboda duk abinda zan noma a shekara a rana ɗaya zan iya sarrafa shi a rana ɗaya ni daga gonan da nake yi a nan kadda. Yawanci mu kamfanin mu mun kafa kamfanin shinkafa ne. Muna sarrafa shinkafar gida saboda an ga cewa shinkafar gida ta ci amfani a jiki.
To kamar su jama'a za ka yi mun bayanin yadda suke karuwa da ku?
Na kaga dai yayin da muka kafa kamfanin nan mun kafa shi a shekara 2016. To da muka hada da lokacin da muka fara karamin kamfani alhamdulillah kadan shekara da ta wuce a dukkan manoma. So ko a cikin kamfanin ma muna da ma'aikata sama da mutum 30 da wani abu.
A wajen
kuma haka kuma muna musu albashi a cikin kuma manoma kuma kaga muna ba su kayan noman. Mutum ya iri ko taki ko wani abu a ba su su yi noma. An san gama sai ma an sa kayan amfanin gona a hannu.
To kamar kamfanin ku a nan Kaduna ina ne matsugunin shi? Musamman abinda ake ce ma location a turance.
To muna location din mu a Kakuri muke industrial area. A nan muka kafa kamfanin muke yin aikin mu in mun samu amfanin gona mukan kawo shi nan kamfanin a sarrafa a fitar shinkafa.
To mun ga gwamnati ta dukufa sosai wajen harkokin noma musamman na shinkafa. Mun ga an maida hankali akan noman shinkafa inda aka haramta ma wasu masu sana'ar shinkafa shigo da ita daga kasashen ketare. To ko za a ce kuma kun samu wani tagomashi daga gwamnati?
Alhamdulillah muna murna da yanda gwamnati ta maida hankali take kokari ta hana shigo da shinkafar waje.
Na'am.
Kuma shi wannan hanawan da ake shi ne zai sa ya taimaka ya bunƙasa mana muna mu kasuwa. Kuma yayin abin da aka gane mu Najeriya shinkafar mu mai kyau ce. Amma mutanen mu ba su san amfanin ta ba, kuma tunanin da ake yi wa shinkafa Najeriya shine shinkafa mai dutse mai kasa. To amma yanzu alhamdulillah akwai injina da duk suna gyara shinkafa sosai, su cire duwatsu, tsakuwa da komai da komai a cikin shinkafa. Murnan mu muna jin daɗi cewa gwamnati gaskiya ta taimaka ga maida hankali a noman nan. To yanzu zaka ga mutane sosai sun shigo harkan, masu kuɗi a hannu sun shigo harkan, mu ma masu ɗan ƙaramin ƙarfi dai alhamdulillah mun shigo kuma ana taimaka. So kaga wannan na taimaka yana samar wa matasa aiki.
To bari mu maida kai baya da kace dutse a cikin shinkafa. Ba a ganin yadda ake sarrafa ta ne, tunda ita shinkafa Allah yana halitto ta ba tare da dutsen nan ba. Watakila ko akwai wata faɗakarwa da zaka yi ma manoma su daina watsar da ita kasa ko su rinka sa wani tamfal ko makamancin haka?
Matsalan da ake samu shine lokacin da ake bige shinkafa bayan an yanka, in aka ana bigewa a yayin da yake mu nan a Najeriya yawanci manoman mu kananan manoma ne. In ka fita kasan waje ka je Amurka zaka ga manomi guda ɗaya yana hekta 10,000, amma mu nan za ka karamin manoman mu hekta ɗaya hekta biyu suke yi. So ba su da kayan aikin da za su iya yi. Yanzu an samu ci gaba, akwai kamar irin injina ta combine harvester da take cire, take yanka kuma ta cire duwatsun duk a lokaci guda. Amma mu a nan har yanzu noman da kakannin mu suka yi shi muke yi. Za a yanke sa'annan a bige. To a wannan bigewan nan ne ake samu a duba kasa ko da duwatsu da abubuwa. To abinda ake muke sa rai mu shine in manoman nan da tallafi dai da za su samu ko da gwamnati su samu injina, a ce koda akwai babban injina nan community ko anguwa guda inda ake noman ƙauye guda za a kawo mu a taimaka musu da shi. So kaga wannan zai sa mana mu zai rage mana wahalar aikin.
To kamar ita daga bangaren gwamnati akwai wani tallafi da kuke samu na ganin cewa kun dukufa wajen noman shinkafar nan?
Kamar yayin gwamnati ta fidda tsarurruka kala-kala irin su da bankin Najeriya CBN sun fidda tsari wanda ake taimaka manoma a basu bashi yi noma, in su yi noma ba amfanin gonan nan wa irin mu mu kuma mu zo mu sarrafa shi.
Na'am. So duk kun amfana kenan ko?
Gaskiya alhamdulillah din saboda inda ba wannan gwamnatin bada ba a shiga wannan harkar mu kanmu ba za mu shiga harkar mu ce muna so mu shiga harkar sarrafa shinkafa ba.
Kuma da Malam Zaharuddin mun gode kwarai. Masu sauraro sai wani mako idan Allah ya kai mu. Za ku ji ci gaban wannan tattaunawar. Da fatan an karu da ita. Yanzu a madadin Julia Zagreshan wadda ta hada mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a sha ruwa lafiya.
To yanzu kuma ga sakonni da kuka aika mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau tana cewa daga Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina yace Assalamu alaikum ya kai dan uwana dan Najeriya shin ko kana sane da halin da marayu suke ciki ko kana ziyartar gidan marayu domin duba su shin ko ka san din bin ladan da ake ba wanda ya kula da marayu to dan uwana dan Najeriya ya kamata mu farka daga baccin da muke yi mu yi amfani da dukiyar mu mu taimaka ma marayun Allah domin su ma su yi rayuwa kamar kowa domin ba mu san halin da ƴaƴan mu za su kasance ba a lokacin da za a ce ba mu raye a duniya Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon taimaka ma marayu sai wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin tukur harka tsohon gari Rijau jihar Niger Nigeria yace shugaba Buhari na Nigeria ya mai da ranar June 12 ranar demokradiya ranar da gwamnatin soja na wancan lokacin ta soke zaben da ake ganin MKO Abiola ya lashe wannan ba komai bane face siyasa domin kuwa akwai wayansu manyan arewa da suka rasu kamar su Malam Aminu Kano da tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua da General Sani Abacha da sarkin Kano Ado Bayero saboda haka ba a karrama su ba sai MKO Abiola shugaba Buhari an yi walƙiya mun ganka
to madalla kafin mu je ga shirin mu na gaba ga wannan sako
shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su magagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha za su wannan kasaitaccen gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuni wannan shekara ta 2018 dan jiddika wannan da za a tura hadu da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin mu na Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 8:30 agogon mutanen Ghana sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa ya kuma samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin Koriya Amurka ta bude wani katafarin ginin wata cibiya ta zamani a Taiwan da ya kasance ofishin jakadancinta na wucin gadi. A halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen yankin Asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da sabuwar tarihi ganawar ta tarihi da aka yi yau Talata.
To duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai can da yamma za a je mu dauki da wani shirye-shiryen yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Sa'ida Hamdun ta shirya ta gabatar sai kuma injiniyan mu na wannan lasariyan wato Rob McLean baba ya kuma kirin yake sallama da kushe can da daddare za a je mu dauki da wani shirin amma a dakace shirin yau da gobe.